barkamu da saduwa wannan yammaci na Lahadi wanda ya dace da 16 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1427 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 8 ne ko 8 ga watan 10 shekara ta 2006 miladiya. Ajiya, idan ba a manta ba, mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 63 cikin wannan sura mai albarka, suratul Tauba. Yau zamu tashi aya ta 64. Kafin haka akwai tambayoyi. Mai tambaya ta farko yana cewa shi ɗalibi ne mai hidimar ƙasa da aka tura shi zuwa kudancin Najeriya a yankin da ake da ƙarancin musulunci, don har sai ya bi jirgin ruwa kafin ya je ƙauyen da aka kai shi. To kuma a garin babu masallacin juma'a, babu masallaci na khamsu salawat. Idan har yana son sai ya yi juma'a, to wannan yana nufin duk juma'a sai ya kashe naira 1,200 kafin a ɗauke shi da jirgin ruwa da kuma mota a kai shi inda masallaci yake, je ya salla ya dawo. Tabbayar a nan gurin, shin akwai wajibcin sallar juma'a a kansa? Babu wajibcin sallar juma'a a kanka. Kai juma'a ta faɗa haƙƙinka, za ka rinka yin sallah azhar ne. Kuma muna fatan Ubangiji Ta'ala ya baka ƙwarin gwiwa, ka yi amfani da wannan dama wajen da'awa da kira zuwa ga addinin musulunci. A iya abin da za ka iya, tun daga abokananka, ɗalibai da ragowar mutanen gari da za ka samu. Idan ka ci sa'a sai ka ga waɗansu sun musulunta a hannunka, kuma wannan ya fi maka kowane alkhairi a duniya. Tunda manzo Allah ya ce da Ali bin Abi Talib, la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min umrin na'am. Ubangiji Ta'ala ya shiryar da mutum ɗaya ta hanyar ka, ya fi maka alkhairi sama da a tara maka dukiyoyi masu kima ko masu daraja. Mai tambaya ta biyo yana cewa mutum ne ya rasa raka'o'i guda biyu a cikin sallar da ake bayyana karatu a cikinta, ya rasa biyun farko sai biyun ƙarshe. To idan limami ya yi sallama, shi yaya zai ƙarasa sallarsa? Idan limami ya yi sallama, yadda za ka ƙarasa sallarka shi ne sai ka tashi ka kawo Fatiha ba tare da sura ba a sirrance, sannan kuma ka sake tashi ka kawo Fatiha ba tare da sura ba a sirrance, sannan sai ka zauna sai ka yi tahiyya sai ka yi sallama. Wannan shi ne zance mafi inganci cikin zantuka guda uku da malamai suka yi akan matsalar, don shi ne ya dace da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu. Abin da kuka riska tare da liman ku sallace shi, abin da kuma ya kubuce muku to sai ku cika shi. Kalmar fa atimmu na nufin cewa ciko ne za ka yi. Idan an ce ciko za ka yi, duk da ka samu limami a cikin raka'a ta uku, kai wannan ita ce ta farko game da kai. Shi liman ya yi ta uku da ta hudu, kai kuma ka yi ta ɗaya da ta biyu kenan. Yanzu idan liman ya yi sallama, abin da ke kanka shi ne cika mai ya rage maka. In ko za ka yi ciko, wato za ka kawo ta uku da ta hudu kenan. Wannan cewa ciko za ka yi shi ne abin da manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi, ya ce ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu. Amma waɗansu malamai suka ce qada'i za ka yi. Idan an ce qada'i za ka yi, abin nufi yanzu ka samu raka'a ta uku da ta hudu, idan ka tashi sai ka rama ta ɗaya da ta biyu. Bisa ga ra'ayin cewa ramuwa za ka yi, wato kenan za ka yi Fatiha da sura a bayyane idan ka tashi. Idan ka yi ruku'i da sujuda ka sake tashi kuma sai ka sake Fatiha da sura a bayyane dan ramuwa kake yi. Ina fata mun fahimta. Sawa'un qadaita al-qawla wal-fi'la ko qadaita al-qawla wa banaita al-fi'la, wanda dai suka ce za ka yi ramuwa, to wannan suke nufi. To amma dai hakikanin zance shine ciko za ka yi ba ramuwa za ka yi ba. Ina fata mun fahimta. Wannan yake cewa yana cikin sallah sai ya manta a raka'a ta uku yake ko a ta hudu. Idan ya samu kansa a cikin wannan hali, ya zai yi? Sai ka dauka cewa ta ukun ce, sai ka kawo ta hudu. Bayan ka kammala sai ka yi sujudul ba'di. As-sujud al-ba'di, sai ka yi sujada ta bayan sallama. Kar ku manta da sujadar qabli da sujadar ba'di. Kowace mutum zai sajadu ne guda biyu, idan ya dago ya zauna ba zai karanta tahiyya ba. Wannan shine zancen da yafi inganci, dan shi hadisi ke nuna wa cikin sahih Bukhari. Na'am. Cewa sai ka karanta tahiyya, wannan kiyasi ne. To kuma ba a yin kiyasi tare da nassi. A aikata manzon Allah ya yi qabli da ba'di ba tare da ya karanta tahiyya ba. Dan haka ba buƙatar dan kai qabli ko ba'di sai ka karanta tahiyya. Ina fatan kun fahimta. Ma'ana dan kai qabli ka dago sai kai sallama. Haka idan kai ba'di ma ka dago, me za ka yi? sallama kawai zakai ba sai ka karanta tahiyya ba, wannan shi yafi inganci. Kuma hukuncin qabli da hukuncin ba'di ta gazance mafi inganci kuma mustahabbanci ba wajibci ba, domin idan an ce wajibci ma'ana mutumin da qabli ta kama shi yi ba, to ya bar wajibi cikin sallah, ko ta bace ko kuma ta samu tawaya kamar da malamai suke sabani. Amma idan mustahabbi ne kuwa, to da yayi yana da kamala in bai ba kuma sallarsa ta yi. Ina fatan kun fahimta wannan kari ne cikin ababen da kila da ban taba faɗa a baya ba akan wannan fatawar, dan kare zanto mai mai kawai muke yi. Wannan yake cewa mu ne muke zaune a gidan wani babban ma'aikacin gwamnati a nan jihar Borno, a nan cikin garin Maiduguri. To duk shekara yakan fitar da zakka, to sai ya zaɓi waɗansu daga cikinmu ya ba su, waɗansu kuma ya hana su. Amma muna gani sai a ɗauki zakkar kuma a kai waɗansu garuruka, mu ko muna in gidan ba a bamu ba. Sai hakan da yake yi ya halatta kowane ne wallahi alam. In dai ku kuna yaran gidansa, ku ne aulaye ba ku zakka sama da yaje kai wani gari. Wannan abin da yake bai kyauta ba, tunda dai ku kuna cikin alfuqara, ko kuna cikin almasakin, ko kuna cikin almu'amilina alaiha, ko kuna cikin almu'allafati qulubuhum, dole ya ba ku. Matukar kun shiga ɗaya daga cikin ajujuwa guda takwas da ake baiwa zakka, to yake hana ku, to bai kyauta ba, ko alama bai kyauta ba. Da yawa daga cikin attajirai sukan yi wa yaran gidansu rowar zakka, sai su hana su ko kuma su ba su kaɗan kaɗan. Wato ya kamata a baka 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 30,000, in ma ta kama 100,000, amma sai a ba mutum 2,000. Akwai wanda ga ka'ida in yi maka kyautar 2,000 kamar ya zage ka ne, dan shi bai baka ba, shi bai hana ka ba. Dan 2,000 ba za ta share maka wutar gabanka ba, ba za ta share maka hawayen idanka ba, amma kuma zai je kuma ya ce ya baka, kuma zai sa a cikin lissafi ya baka. To a gaskiya wannan ba daidai bane ba. Sannan ita zakka ba a san ba a guji tsira ta kashi kashi, ba a san a guji tsira zakka kashi kashi, a rinka ba mutane naira 10,000 kamar da waɗansu 'yan kasuwa suke a yi layi, ana ba mutane sababbin naira 10,000 ko naira 100,000 ko naira 2,000 ka bayar, in dai kana cikin wanda suke fitar da miliyoyi, wallahi tallahi baka kyauta ba. Ya kamata yaran gidanka, direbobinka, masu yi maka hidima, idan an tashi zakka, wanda za a ba 50,000 a bashi, wanda za a ba 100,000 a bashi. Amma su attajirai da yawansu ba sa iya yin wannan, in sun yi maka gagarumar kyauta, to kuɗin suka kashe ma ba kuɗi suka baka a hannunka ba. Idan aka biya maka kujerar aikin hajji ko kujerar umara, inda za ka buƙaci rabin kuɗin ba za a baka ba, amma wannan tunda biya maka za a yi ka tafi, ka je ka dawo baka da ko kobo, wannan babu komai. Kaga an maka irin je ka mutu ko yanke kin yara, alhamdulillah ka soke farali ba komai. Amma dai ma'ana ba zai iya baka rabin wannan kuɗin ba, ko da ko kana da matsalar da ya kamata a baka. ‘Ya’yanka ba su a makaranta ta arziki, kana son ka aurar da ‘yarka ta balaga, ba ka da kuɗin da za ka aurar da ita, ko da wannan matsalar ta kama ka ba za a yi maka ba. To wannan ba daidai ba ne ba. Hakikanin gaskiya ya kamata idan mutum Allah ya rufa masa asiri, ya ba shi dukiya, kuma zai fitar da zakka, to na kusa da shi lallai su san an yi zakka. Lallai na kusa da shi su san an yi zakka. Kuma ka tuna da Ubangiji Ta'ala ya mai sai ka kai ne mai bayarwa, da ya ga dama sai mai da kai kai ne mai karɓa, su ne masu bayarwa. Kuma hakan ba abu bane da ya gagaru Ubangiji, zai iya haka kafin nan kafin wani lokaci. Wa ma zalika ala Allahi bi aziz, in yaji ayyu zuhibukum yaatu bi khalqin jadid wa ma zalika ala Allahi bi aziz. To sai kai wa Allah godiya da yayi ka kai ne Ubangidan, kai ne mai bayarwa din, bai yi ka ba kai ne yaron gida, kai ne mai karɓa. Ubangiji ya mayar da hannunka shi ne al-yadul uliya, wanda yake khairun min al-yadis sufla, kai ne hannun da ke sama ba kai ne hannun da ke ƙasa ba. Wannan kawai idan ka tuna ya kamata kai wa Allah godiya, idan Ubangiji ya rufa maka asiri kana da dukiya, ya kasance na kusa da kai, ba su wahala ba, ba su jigata ba. Allah sa saƙon ya kai. Ya halatta mutumin da yake neman mace da aure, kuma iyayenta sun aminta ya neme ta da aure, ya halatta ya rinka zuwa suna zama da ita, ta sanya tufafi na kwalliya? Daya kenan. Ya halatta ya je zance da daddare? Na biyu kenan. Na uku kuma, ya inganta kawai dan mutum yana nemanta da aure ya ɗauke ta su yi tafiya wani gari, daga shi sai ita tafiyar yi ne ɗaya ko kwana ɗaya? Ita matsala ta farko cewa, shin ya halatta mutum ya kalli matar da yake nema da aure? ita ce matsalar da fuqaha suke cewa an-nazaru ila al-makhatuba, kallon matar da kake so ka aura. To wannan malamai sun tattauna akai, akwai wanda suka tsananta, akwai wanda suka sassauta, akwai kuma wanda suka bi matsayi na tsaka-tsakiya. Cikin waɗanda suka tsananta, wanda suka ce bai halatta ba ka kalle ta, sai dai wata ƴar uwarka ta kallo maka, ita ta zo ta faɗa maka. In za ka yi zance da ita, dole sai ta rufe fuskarta, ta sanya safar hannu da ta kafa ta ɓuya. To kaga wannan sun tsananta da yawa. Akwai kuma wanda suka yi sakaci da yawa, su kuma suka ce ya halatta ka kalli komai da komai illa sau'ata ne, sai tsiraitin nan guda biyu gaba da baya ne kadai ba za ka kalla ba. Mata ma'ana koda za ta yage rigarta a jikinta ka kalle ta, ma'ana zuwa masu wannan ra'ayin ya halatta. To amma wannan ya yi sakaci da yawa. Amma ra'ayi na tsaka-tsakiya wanda su Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunna wal Jama'a suka ce ya halatta ta bayyana a gabanka da irin tufafin da take bayyana a gaban muharraminta, kamar wanta ko kaninta ko mahaifinta, da irin kayan da za ta iya aikace-aikace a cikin gida don mutan gida sun kalle ta ba ta damuwa. Wato kenan kaga ka iya ganin gashin kanta, ka iya ganin zira'in hannunta, ka iya ganin ƙaurinta, ka iya ganin yatsun ƙafarta. To sau nawa? Kar wani ya ce kullum ya je kuma sai ta yaka. Idan ka ga wannan so ɗaya shi kenan, a kansa za ka iya gina soyayya ko ka ce ba ka so. Ka ga dai yatsun hannunta lafiya lau suke, ba wata lankwasasshiya. Ka ga yatsun kafa sun cika, ba kuturuwa ba ce ba, amma da ta sa safa ba ka sani ba, Allahu a'lamu, ko da yatsu ko babu. To wannan shi ne hikima. Ka ga gashin kanta, ka ga dai irin gashi ce, tana da irin gashin da kai ya wadace ka, ko da bai yawa ba. Kaga ƙaurinta, ma'ana dai kaga ta irin wannan, kila kuma ta yi tafiya a gabanka. Kaga ba ta ɗangishi, ba ta jefa kafa, in ma tana ɗangishi tana jefa kafa, kai ka yarda da ita a hakan, ka so a hakan, don kai abinda ake so, me za ka gina soyayya a kai? To idan ka kalli wannan so ɗaya shi kenan, ranar da za ka zo kuma tana cikin hijabi, kuma in za ku yi zance ba daga kai sai ita ba, akwai wani ko wata mai hankali wanda ba za a yi masa wayo ba. Wani mai hankali, wata mai hankali da ba za a yi wa wayo ba, wanda kuma baya da saurin barci. In kuma ya fara barci, in ya fara barci to zancen kuma a tashi haka. Malamai suka ce ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah ya kasance yakan ɓuya yana leƙo matar da yake nema da aure. Suka ce tunda zai ɓuya ya leƙo ta, kenan zai ganta a cikin wani halin da da in ta sani ba za ta bayyana wannan halin ba. Zai ga kuma waɗansu ɓangarori da za su iya bayyanuwa a jikinta sakamakon aikace-aikace, ko jan ruwa a rijiya, ko ɗauko ruwa daga famfo a bokitin wannan zuwa kaiwa can, ko ɗauki wannan ka ɗora can, ko shanya. Irin halin da za ta bayyana a nan ya halatta mai son ya ganta da aure ya ganta a wannan halin. Amma da ya gani sau ɗaya shi kenan ya wadatar, kuma sannan ba a daɗewa ana zance in ba wata larura ba. Abin nufi dai da an yi zance sau ɗaya sau biyu, in ya yi yawa sau uku, to ya riga an fahimci juna, shi kenan sai a iyakance lokaci sai a yi aure kuma. Amma a yi shekara biyu, shekara uku, shekara huɗu ana neman aure? Hiran dare kuma gashi ne dole dai sai da muharrami, kamar yadda muka faɗa a nan wurin. Kuma yake cewa shin ya halatta su yi tafiya wani gari, daga shi sai ita bai halatta ba. Ba shi halatta ya ɗauke ta su yi tafiya wani gari, ko da tafiyar yini ce balantana tafiyar kwana. To a nan akwai wanda suke sakaci, da zaran an ce wane yana neman wanta da aure, kila an yi baiko, to sai ya halatta wa kansa ɗaukan ta su tafi wani gari. Akwai wanda har umara suke tafiya bayan ba matarsa ba ce, kaga a umara kuma za su kama hotel, kuma ɗaki ɗaya za su kama shi da ita. Ka je inda ya fi ko ina tsarki, kuma tun daga gida akan hanya saɓon Allah kake har ka je ka dawo. Wurin da Ubangiji ya ce wa man yuridu fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikahu min azabin alim, niyyar aikin barna idan kai nufin yi a wurin sai amma azaba, ko da baka yi aikin ba, niyyar kawai yana daga cikin khasa'is na Makka. Niyyar kawai za ta haifar maka azabar Ubangiji in baka tubo ba. To balantana mutum zai saba wa Allah irin wannan wuri. Kasancewar an yi baiko kai da wance, an yi engagement kai da wance, baya nuna ta zama matarka. Baiko ne dan a lokacin in ka mutu ba za ta yi ta kaba ba, sannan ba za ta ci gadonka ba kai in ka mutu, kuma in ita ta mutu ba za ka ci gadonta ba. Sannan a lokacin in ka fasa, ma'ana mahaifiyarta kuma ta fito zuwa ka iya aurenta, dan baiko ne ba ɗaurin aure ba ne ba. to amma inda aure ne fa sunan shi aure kaga kenan a wannan lokacin in ka mutu zaka ci gadanka za ta yi maka sakaba kai ma in ta mutu zaka ci gadanta amma duk babu wannan a cikin baiko dan baiko ba dauran aure bane ba dan dauran aure yana bukatan abu guda biyu shine lafazi tare da niyya lafazi dake nuna na aurar da wanda nake wa wakilci wance gawa ne bisa ga sadaki kaza shi kuma yace ni kuma na karba in shine ko na karba a madadin sa wato wakilin sa kenan jama'a kun sheda mun sheda kai da shi kun yi amfani da wannan kalmomin kuna masu niyyar daurin aure dole sai ga alfaz da kuma almaqasid lafazi da qasadi sune suke gina daurin aure ko da ka ce na baka shi kuma ya ce na karba amma a zuci baka yi nufin daurin aure ba a'a irin na baka ma'ana na amince ka ci gaba da neman ta nan gaba za a zo a daura aure kenan wannan shine baiko din ko engagement kaga wannan bai zama daurin aure ba dan haka ba shi halatta mutun yayi tafiya da matar da yake nema aure ya dauke ta su tafi wani gari ko su tafi yini ɗaya ko kwana ɗaya duk wannan bai halatta ba in ko zai kai ta wani gari ko za su tafi wata unguwa ko da a cikin gari ne to dole ya zanto akwai muharrami amma ba daga cikin ita ba waɗannan su ne tambayoyi da ya kamata in faɗa amma takardu guda uku da suke hannuna wannan wai tambaya yake shin malam ka haɗa iri da Fulani ko me zai ci riba a cikin wannan fatawar dan idan wani ya ganka sai ya ɗauka ɗari bisa ɗari kai wa Fulani ne wannan kuma ya ce Allah ya bani haihuwa na yi maka na sawa yaron sunanka ina fatan kai masa addu'a ya zama kai ni addu'a da zan masa Allah sa ya fi ni ku ce amin yauwa wa Allah ta fi ne in ya zama ni yayi ya ci baya da yawa amma ya fi ne ai shine abin da yake ci gaba Allah sanya albarka a gare shi duk waɗanda Allah ba su haihuwa Allah sa musu albarka wannan kuma yana neman aure abin ya cije shekara da shekaru yake roƙon fatiha abin nufi da yake roƙon addu'a ba a ce ai mun fatiha kawai ka ce ai maka addu'a muna fatan Ubangiji ta'ala ya baka aure kuma ya baka mace ta gari Ubangiji ta'ala ya yanke wahala da ka dade kana sha wajen neman auren kuma Ubangiji ta'ala ya yanke gafin gorantaka da kake fama da shi Allah baka mace ta gari almar'atu saliha wanda manzon Allah ya ce in ka kalle ta kai farin ciki in kai mata umarni ta bi in baka nan ta zama tana gadin dukiyarka da kanta a madadinka muna fatan Allah baka irin wannan mata Allah sa jinkirin ya zama maka alkhairi maganar cewa ina da dangi da Fulani wannan ta sa sai da na bugawa wata yaya ta wadda muke ita kadai ta rage wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya kuma ita ce gaba da ni kuma ita ta fara rubuta min allo irin allo an baki wozal ita ta fara koya min rubutu sai da na buga mata waya da ce wai muna dangi da dan ta fi mu zumunci ita za ta iya lissafa kakannin mu har na shida har na bakwai duk ta rike
dankali ko na gida ko irin
to ta faɗa min cewa mu ɗin kamar bangarori guda uku ne Hausa Fulani
wanda za a kusar da shi ya kusa
a kyale bakin a haka ba fassara haka na faɗa kuma ta yi mun bayanin ta yadda aka yi muke dangantaka da kanuni ta yi mun bayanin yadda aka yi muke dangantaka da Fulani kuma ta yi wannan na Hausa kan ba sai ta yi mun bayani ba na sun ce yadda muke dangantaka da Hausa amma dai wannan bangaren saboda haka kake na ban zama Fulani tsantsa 100% kamar da garmuto
yana da
ba Fulani ba Fulani ba Hausa ba Hausa kanuri kanuri mu an tambaye sai ko abu na karshe ta kaddar da ke hannuna ya yan uwa tafiya tayi tafiya yau muna har 16 ga watan Ramadan sanin ku ne cewa
daga nan gurin
azumin da ya riga ya wuce an yi aikin alkhairai masu tarin yawa a wannan masallaci daga cikin su akwai ciyarwa da aka yi a gidajen kurkuku guda uku da ke garin nan New Prison da kuma Maximum da kuma Farm Center an rika tanadar abincin buɗe baki a goman karshe aka rinka yin abinci ana kaiwa dukkan musulmi da suke waɗannan gidaje har sai da aka yi sallah kuma abinci wanda yake mai kima mai daraja wani lokacin a yi miyar kifi wani lokacin miyar naman rago wani lokacin miyar naman sa haka aka yi ta yi a waɗannan kwanaki masu albarka kuma kun sani cewa an ci nasarar tara kuɗi wanda aka fanso waɗanda tara ce kawai idan an biya musu tara za a iya fanso su daga gidan yari sai da aka fanso mutum 125 duk a bara kuma kun sani an raba littattafai na koyon addini alqur'anai riyadus salihin ahlari ismawi 40 hadis alqa'idatul bagdadiyya na koyon karatu duk a waɗannan gidaje sannan kuma kun sani a bara ɗin da ya kuma wato an raba tufafi a waɗannan wurare wanda sun fi set 1000 tsakanin hartin da wando a babban riga da jamfa da wando da sauransu kuma kun sani cewa an sayi kayayyaki na koyon sana'a a matsayin taimako an kai waɗansu wurare da suka dace. To ba bana ma sai ƴan uwa suka ce ya kamata a tunatar da mu wannan aiki muhimmi. Abin da ya fi wannan muhimmanci da aka yi bara shi ne ɗaukar nauyin malamai guda uku waɗanda suke zuwa suna karantarwa tun daga baran har ya zuwa yanzu. Guda uku kai malamai guda uku daga ciki akwai malamai guda biyu. Mutum na farko mai girma mataimakin gwamnatin jihar Borno wanda yake tare da mu a dukkan tafsirin nan tun daga shekara biyu da suka wuce har bana, Alhaji Adamu Shatima Dibal Sardaunan biyu, da kuma wata baiwar Allah da take yadda a faɗi sunanta, ta yi dai ta aiko kuɗi, ta aiko naira 150 wani lokaci ta aiko 200 kuma dai, kuma har yau ba mu san sunanta ba, haka take a matsayin baiwar Allah. Sai waɗansu mutane guda biyu, darakta na Capital School da kenan Maiduguri, da kuma Malam Ismail, darakta na Capital School ya yi alƙawarin naira 15,000 a kowane wata tun daga wancan lokaci har yanzu bai fasa ba kowane wata, da kuma Malam Ismail wanda ya yi alƙawarin 5,500 a kowane wata tun daga wancan lokaci har yanzu. Waɗannan mutane Ubangiji ta Allah ya musu albarka, Ubangiji ya biya musu bukatunsu na alkhairi, musamman da kuma su kansu malaman da suka sadaukar da kansu ba dan ɗan abin da ake ba su ba suke zuwa. Ba su gajiya ba har wannan shekara, to Ubangiji ta Allah su ma ya sa musu albarka, Ubangiji ta Allah ya albarkace su da iliminsu, ya sa ayyukan da suka yi su zama karɓaɓɓu. Bana ma mun sake tsara wannan tun daga yau, mun buɗe wannan asusu domin irin waɗancan ayyuka ko ci gaba da wanda muka faru, koke-koken da muka samu daga wajen jami'ai na gidan prison cewa akan samu waɗansu ɗin sun koyi sana'a, sannan kuma zamansu da aka ɗiba musu a kurkuku ya ƙare, to amma in suka fito ba su da abin yin sana'a ɗin. Da haka suke ba da shawarar cikin abin da za mu yi bana ya kasance mun tanadi kayayyakin sana'a, kekunan ɗinki, kayan aikin kafinta, kaya na aikin welder, kaya na aikin plumbing, dan da ana koyar da waɗannan da sauransu, ta yadda idan mutum aka yaye shi ya fito, to ya kasance wannan kaya suna nan, sai a ɗauka a ba mutum abin da zai taimaka masa a cikin rayuwarsa. Kaga an samu nasarar canja shi, horo na ɗauri an ɗaure shi, zai ji takaicin wannan malami kuma ya kosar da yunwarsa ta ayoyin alkur'ani da hadisi, sannan kuma an koyar da shi sana'a, sannan yana fitowa an ba shi kayan aiki haka kawai, kyauta sadaka fi sabilillah. Kaga daga wannan lokacin za a samu ragowar ayyukan barna. Saboda haka muke fatan duk wanda ya zo wannan kururuwa tamu, maza ko mata, asusun mu abu ɗaya yake daga yau. Daga cikin waɗanda za a dankawa taimakon kai tsaye akwai malam Imam Ibrahim Fadl, Muhammad Fadl Ibrahim, wato shi ne chief imam na wannan masallaci, malam Abu ya kenan. Akwai kuma Baba Sanda, ɗaya daga cikin ɗalibai a wannan masallaci, wanda shi na a gefe na da daddara. Akwai Alhaji Garba Makoni, shi ma yana gefe na kila daga baya ko daga yana ne, wallahu a'lam. Akwai malam Musa Ladan, shugaban ladane na wannan masallaci. Akwai imam Baba Gana, wato limami na kamsa salawata nan wurin. Sannan akwai Alhaji Bunu Mustafa, duk suna cikin waɗannan, da kuma duk malaman da aka san suna da alaka da wannan masallaci a iya bi ta hanyarsu, waɗanda aka san suna karantarwa a nan masallaci ko wa'azi ko faɗakarwa, kamar Malam Gambo Kyari wanda yake wakilta ta idan na tafi ko na yi hutu na tafi kwana biyun ƙarshe, da Malam Bawa Gana Kyari, duk an riga an san su, da su Malam Abubakar Bulugul Maram, duk dai Malam Tufafi kuma ya shiga wurare nan da zai sa da shi ko wurin kazanta. Amma in wani larabci ne na yau da gobe, wannan babu laifi dan kasa. Amfanin iya karatu kenan, dan in baka iya karatu ba za ka san me aka rubuta ba, sai ka kai wani ya duba maka. Idan an duba an ga abin aya ce ko hadisi, to bai halatta mutum ya sanya ba, sawun dan kunna ne ko zani ko dan kwali ko gele ko kowane irin tufafi. Wannan ko dake hannuna wani wando ne na zamani irin velvet din da samari ke yi, shi ma a nan gurin aljihunsa na baya akwai sunan Allah a jiki. Karala wannan kantun wata hudu da ya wuce na samu irinsa, har na je na shiga gidan rediyo a Kano, gidan rediyon Freedom, suka bayar da haɗin kai aka faɗakar da musulmi a kai. Sannan akwai waɗansu ƙananan botun, kadan suna irin 'yan ƙananan botun a koma ɓallai, a taƙaice za su kai guda 20, wanda su ma duk da sunan Allah a jikinsu. Duk inda ka ga irin botun ɗin nan na ƙarfe da sunan Allah a jikinsa, duk sunan Allahu Allahu aka sa a jikinsa, wanda yana da haɗari ƙwarai da gaske, a ce samarinmu suna sa irin wannan wanda. Kaga a jikin aljihun gashi, a jikin botun ɗin gashi, a jikin ko'ina gashi. Ko mutum ya zauna a kai, ya kwanta a kai, ya burge masa, kila ya mafarki a kai, kila ya shiga wani ɗaki da shi, ya je wuraren sabon Ubangiji da shi. Don haka dai bai halatta ba, ya kamata samari idan za mu sanya tufafi, idan za a sai tufafi, a yi hattara a duba a ga irin tufafin da suka dace a siya, don makida ce ta kafirai makiya addinin musulunci suke yin irin wannan, za su samu wulaƙar da sunan Allah. Kawai abin da su suka jahilta shi ne, idan mutum ya yi wannan bisa ga rashin sani, Allah baya kama shi da laifi. Amma idan mutum ya sani an faɗakar da shi, sai kai rabu da su wannan masu zafin addini ne, mu sai mun sa to kaga yayin abin da zai fi zuwa ga ridda da barin addinin musulunci domin
wulakan
Allah wajen suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim gudun kar a saukar da wata sura wadda za ta ba su labarin abin da ke cikin zukatansu suna jin tsoron kar wata aya ta saukata musu tonan silili ta yi musu fallasa me yasa ba sa son aya ta saukata bayyana abin da ke cikin zukatansu abin da yasa shine su abin da ke cikin zukatansu sun boye shi sun bayyana kishiyarsu a fili za su ce imani da baka amma kuma kafirci ne a cikin zuciyarsu to idan har sura ta sauka ta fallasa su kaga sun shiga cikin tonan silili musulmai za su dora musu karan tsana a iya yakar su a iya yanke hulɗatayya da su ba za a saki jiki da su ba irin yadda ake yi da sai ubangiji ya ce qul istahzi'u innallaha mukhrijun ma tahzarun sai da su kuje ku yi ta izgilinku ubangiji ta'ala sai ya fitar da abin da kuke jin tsoron ya fitar ma'ana zai saukar da aya a cikin alqur'ani mai girma ko sura wadda za ta bayyana asirinku a laikar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da zukatanku suka kunsa ubangiji ta am hasiban ladina fi qulubihim maradun allan yukhrijallahu adghanahum wala nasha'u la arinakahum fala araftahum bi simahum wala ta'rifannahum fi lahn alqawl wallahu ya'lamu a'malakum mana kaga dai an fallasa su kenan tunda an ce da manzon Allah wala ta'rifannahum fi lahn alqawl zaka gane su ta hanyar dadin baka in mutum bakin sa yayi farawrau aka zo aiki ka ganshi a karshen baya to sifa ce daga cikin sifar nifaq wala ta'rifannahum fi lahn alqawl wallahu ya'lamu a'malakum ubangiji ce
ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين
وبنجي تي ولا إن سألتهم إن دا ذاك تنبيسو غمد أبن دا سكي فتا نبكا علاقة صدا أبن دا كي تكن زكا تنسو كو أبن دا سكي فتا نبا تنسي غمد كي kamar fadin sa cewa huwa uzun ko wata magana makamanciyar wannan da za su fada maka ko da zaka fada wa su fada wa sahabbai inda zaka ce me yasa kuke fadin irin wannan zance la yaqulunna da sai kaji sun ce inna ma kunna nakhudu wa nal'ab sani dai kadai mu dai mun kasance nakhudu muna kukkutsawa ne muna hira cikin zantuka dan matafiyi ya dauke wa kansa kewa ga doguwar tahiya doguwar tafiya to idan ana hira sai ka ji baka jin kewa kun tastahzi'un kuke wa izgili yanzu Allah ne abun wasanku manzon Allah shine abun wasanku ko wata aya cikin ayoyin alqur'ani wani hukunci cikin hukunce na addinin musulunci shine za a bayar a mayar abin hira da wasa abinda matafiya ke cinye ta zarar tafiya idan suna tattaunawa suna dariya game da shi abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru kar ma ku ce za ku bada uzuri ko hanzari al-i'tizar shine izalatul mawjida kokarin kawar da damuwa a cikin zuciyar wanda ka fada wani abin da bai masa dadi ba kana son ka kawar da wannan damuwar sai ka ce ai da wasa nake yi ba da gaskiya nake ba Allah ce kar ma ku ce za ku bada uzuri kar ku ce za ku bada hanzari kad kafartum bada imaniku kun riga kun kafarta bayan ko da kun yi imani in na'fu an ta'ifatin minkum in har mun yi afuwa game da wata tawagar cikinku game da abin da suka faɗa nu'azzib ta'ifatan to lallai sai mun yi azaba ga wata tawagar cikinku bi annahum kanu mujrimin saboda sun kasance kafirai sun kasance masu ijrami domin al-ijram shine irtikabul jarima ko irtikabul jurmi al-jurm kuma shine adzambul azim babban laifi dan haka ba wani uzuri da zaku wato wannan tattaunawa da suke yi sai ta jawo musu wannan Ibn Jarir al-Tabari ya ruwaito hadisi da sanadin sa har zuwa ga Zaid ibn Aslam yace anna rajulan min al-munafiqina qala li Auf ibn Malik fi ghazwati Tabuk
dankali ko na gida
wato wani mutum cikin munafikai ya fadawa Auf ibn Malik a lokacin da ake cikin yakin Tabuk yace malikur ra'ina haula'i wato a tafiyar yakin Tabuk yace malikur ra'ina haula'i wadannan wani irin makaranta muke da su yana nufin sahabbai wani irin makaranta muke da su, arghabuna butunan, sun fi kowa kwaɗayin cika ciki da abinci, wa akzabuna alsinatan, sun fi kowa ƙaryar harshe, wa ajbanuna inda liqa, sun fi kowa tsoro lokacin da aka je fagen fama. Fa qala lahu aw, sai Auf bin Malik yace kazabta, wallahi ƙarya kake, kace wai sahabban manzon Allah mu dinnan wai aikin mu kawai da hidimar mu ita ce mu ci abinci, aikin mu kawai da hidimar mu ita ce mu yi ƙarya, sannan mu din wai matsorata ne, ƙarya kake, walakin naka munafik, munafinci ne yasa ka faɗi wannan kalma. La ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai na bayo manzon Allah labarin abin da kake faɗa. Fa dhahaba Auf ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam li yukhbirahu, sai Auf ibn Malik ya garzaya wajen manzon Allah dan ya je bashi labari. Zuwan sa ke da waya, fa wajada alqur'ana qad sabaqahu, sai ya samu alqur'ani ya riga shi zuwa. Wala in sa'altahum la yaqulanna innama kunna naqudu wa nal'ab, qur'ani ya riga shi zuwan cewa in ma manzon Allah ya tambaye su to ga abin da za su faɗa. Qala Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar yace fa nazartu ilayhi muta'alliqan bi hiqbi naqati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tankubu li hijara, sai kawai na hangi wannan mutumin dan tsabar munafunci ya je ya rike ragama ko madaurin dabbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake haye, har ma kura tana hawa kansa dan munafunci wai shi yake jawa annabi dokin da yake kai ko dabbar da yake kai. Ya kulo yana cewa manzon Allah innama kunna naqudu wa nal'ab, wallahi manzon Allah da wasa muke lokacin da muka faɗi wannan magana, kawai dai muna tattaunawa ne, shine naqudu, muna tattaunawa ne, irin tattaunawa da zata sa ba za mu ga nisan tafiya ba. Matafiyi idan nisa yi nisa yakan samu kansa cikin kewa, so muke mu kawarwa da kanmu wannan kewar. Innama kunna naqudu wa nal'ab, yana faɗin wannan magana. Fa yaqulu lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah kuma yana cewa da shi, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, shi kuma sai ya sake maimaita, wallahi da wasa muke, sai manzon Allah ya ce abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum inna afa an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kaunu mujrim, lafazin ta'ifa yana daukar ma'anar tawaga ta mutane, sannan ko mutum ɗaya yana kiran su ta'ifa, mutum biyu ma ta'ifa, adadi mai yawa su ma ta'ifa. Da Allah ce wa laysa ta'ifa cikin mummunai, wani adadi su halarci inda za a yi haddi din akan su, dangane gawa ne ya ishi wani tsoron Allah. Kaga lafazin ta'ifa ana nufin wani adadi na mutane, an gane ku? To sannan ta'ifa mutum daya shi ma ana kiransa da suna ta'ifa, sannan taro da yawa ta'ifa, wa in ta'ifatani min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra fa qatil allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Dan haka anan gurin an nuna cewa ta'ifa guda biyu ce tasu, wata tawaga daga cikin su za a yi musu afuwa, wata tawaga kuma za a yi musu azaba. Yadda riwaya ta nuna daga wajen sahabbai da tabi'ai, mutum biyu ne cikin munafukai suka rika tattauna maganar, suna zagin sahabbai din na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cikin munafukai suna zagin sahabbai, ɗaya kuma wanda shi sahabi ne mutumin kirki, waɗansu kuma suka ce a'a, da yana tare da munafukai amma daga baya su ba, shi bai tattauna ba, amma idan suka tattauna suka yi magana, suka yi magana sai ya yi dariya, idan suka yi magana suka yi magana sai ya yi dariya. To shi ne daga baya da ya ji an ce abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, shi bai tsaya ya je ya ce ni da wasa nake ba, sai ya tuba taubatan nasuha. Sai Allah ce to shikenan, inna afu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan, bayan an ce la ta'tadiru game da su waɗanda ba su tuba ba, kad kafartum ba'da imanikum, sai aka ce inna afu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin, ko in yu'fa an ta'ifatin minkum tu'adhab ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin, in har an yi wa waɗansu afuwa wa waɗansu ba za a yi musu afuwa ba. Mutum ɗayan nan wanda ya ce shi ya tuba, bai tsaya yana ba da hanzari, bai ce na yi laifi manzon Allah, na tuba daga yau ba zan ƙare ba, ba zan ƙare ba, shi sa aka ce sai aka yi masa afuwa. Amma su wancan da suka ji suna ba da uzurin ƙarya, sai aka ce sansan ba za a karɓa ba, la ta'tadiru qad kafartum ba da imanikum. Da wannan ne Ibn Hazm al-Zahiri yake cewa dukkan mutumin da ya raina Allah ta hanyar raina wani suna cikin sunayen Allah, sifa cikin sifofinsa, ko ya raina manzon Allah, ko wani annabi cikin annabawan Allah, ko ya raina wani mala'ika cikin mala'iku ya masa kallon raini da kallon wasa da wargi, ko ya raina wata aya cikin ayoyin Al-Qur'ani, ko wani hadisi cikin sa ya hanga da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa tabbas ya kafirta ya bar addinin musulunci. In har yana son musulunci sai sake dawowa sabo fresh daga fari, sannan ya tuba ya yi nadamar abin da ya yi na raina ayar Al-Qur'ani ko raina hadisin manzon Allah ko yi wa manzon Allah dariya ko wata sifa da manzon Allah zo da ita kamar yadda abin wargi ko wata ayar cikin Al-Qur'ani kamar yadda ita abin wargi, wannan kan ɗaya ne daga cikin abin da ke kai mutum kafirci. Allah ya tsare mu. Sai Allah ya tsare mu.
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حقهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
وبنجدت المنافقون والمنافقات منافقين maza da ko munafukai mata ba'dhum min ba'dhin, wato sashin su suna daidai da sashi, ma'ana muttahiduna muttafiquna fil kufri wa mukhalafati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kansu ya hadu bakinsu ya daidaita, sun yi ijma'i da juna wajen kafircewa Allah, wajen bijirewa manzon Allah, shine ma'anar ba'dhum min ba'dhin, su din tare suke da juna ba sa tare da ku. Sai zanto wannan aya kamar ƙarin bayani suke dangane da ayar da muka karanta shekaran jiya, wa yahlifuna billahi innahum laminkum wama hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun, suna rantsewa da Allah cewa suna tare da ku, Allah ce ba sa tare da ku, ba'dhum min ba'd, wana su suna tare da juna ne amma ba tare da ku suke ba. Ya'muruna bil munkar, suna umarni da munkari, munkari shine kafirci da abin da yake kasa da kafirci wajen laifi, dukkan laifi yana ansa sunan munkari, amma idan an yi itsarakin al-munkar kawai aka yi shiru to kafirci yake fara sauka. An fahimta ku? Wa yanhauna anil ma'ruf, suna hana kyakkyawan abu, idan an ce al-ma'ruf shi kuma imani kenan, kishiyar kafirci shine mafi girma daga cikin al-ma'ruf. Daga nan dukkan wani dangin abinda Allah ya umarni da shi, manzon Allah ya umarni da shi, shi ma sunan shi ma'ruf. To amma abin da yake karba sunan ma'ruf a ajin fari shine wato ainihin al-iman. To su munafukai umarni suke yi da ayi kafirci, kuma suna hani da ayi imani, shine ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf, wannan sifa ce daga cikin sifofin su. Dukkan wanda zai hana imani da Allah kaga kenan ya zama yanha 'anil ma'ruf, dukkan wanda zai hana sallah, dukkan wanda zai hana azumi, ya hana zakka, ya hana salatin annabi, ya hana istighfari, ya hana hailala, ya hana karatun alqur'ani, ya zanto kenan naha 'anil ma'ruf, ya hana al-ma'ruf. Haka dukkan wanda zai hana a taimaki sunnar annabi, a taimaki addinin da manzon Allah ya zo da shi, a yada shi a banƙasa, shi ma naha anil ma'ruf. Iktasaba sifatan min sifatil munafiqin, ya samu wata sifa cikin sifofin munafiqai. Amma dukkan wanda kuma wato zai umarni da a kafircewa Allah, a bijirewa manzon Allah, kaga ya yi umarni da munkari kenan, dan haka wannan sifofi ne na munafiqai. Wa yaqbiduna aydiyahum, kuma suna kame hannayensu. Waɗansu malamai suka ce qabdul aydi kinayatun an tarkil jihad, ana nufin ba sa zuwa jihadi, ba sa iya daukan makami dan su ba addinin musulunci kariya. In an ce hayya ila jihad, ba sa iya fitowa dan za su ba da uzurin su koma gida. Waɗansu malamai suka ce ya qabiduna aydiyahum, ma'anarsa marowata ne, ba sa iya ba da taimako ko ga addinin ko ga ɗaiɗaikun mutane da ke buƙatar taimako. Taimakon addini gina makaranta, sayen littattafai, daukan nauyin malami, duk wanda na cikin taimakon addini, tafiya jihadi, buga littafin addini, ingantaccen littafi ba da bid'a da shirme ba, duk wannan taimakon addini ne. Da dukkan wanda ya buga Al-Qur'ani bayan an duba an ga an rubuta shi daidai, ko ya buga tafsirin da malamai suka tsaya a kan shi suka bincika yayi daidai, ko ya buga littafin hadisin da malamai suka bincika suka ga yayi daidai, babu kurakurai, babu barna, to kaga ya taimaki addini. Amma duk wanda ya buga wani littafi na bid'a, to kaga wannan bai taimaki addini ba, dan bid'a ya taimaka. Duk wanda ya buga wani littafi na ilimi take da kurakurai, wannan bai taimaki addini ba, lalata addini yayi. Da akwai wanda suke da kishi suna son su buga littafi, da wani ya je ya ce ga littafi na, sai su dauki nauyi sai su buga dubbai, sai ka je ka duba idan littafin da shafi 50 duk shafi 5 akwai kuskure a cikin ilimi, kuskure mai hadarin gaske wanda in ya yaɗu cikin jama'a, lalata jama'a zai ba, gyara su zai ba. To amma mutum ya kashe kuɗi kuma ya buga, da haka muke shawara ga dukkan wanda zai buga littafi, gwamnati ko ɗaiɗaikun jama'a. Idan aka ce wani ya buga littafi, to sai a ce littafin na menene? Na Qur'ani, na tafsiri? To ina malaman Qur'ani, malaman tafsiri su ba da shaida kan littafin da yake? Na hadisi, ina masana hadisin manzon Allah? Na fiqhu, ina masana fiqhun? Wata mas'ala mutum ya ɗauka ya rubutu a kanta ta gyaran tarbiyya, ina waɗanda suka karanci tarbiyya suka kwankwaɗe ta daga mabubbuga takacciya ayoyin Alƙur'ani da hadisan manzon Allah, maganganu na sahabbai da tabi'ai su zo su kalli wannan littafin, a goge sunan mai shi ma a ce wani bawan Allah ne, ku je ku duba ku ba mu bayani, dan kar a ce dan sun san shi suka yi masa hasada. Haka ake a inda aka ci gaba, inda masu kuɗi suke son su taimaki addini ko gwamnati suke son su taimaki addini, wani ba zai je kunsuwa ba ya kawo kawai gwamnati ta ɗauka ta buga. Amma kaga akwai gwamnatocin da zaka ga sun buga littafi na bid'a, akwai wani ɗan bid'a da ya rubuta littafi yake bayyana martabobin annabi, a cikin har yake cewa manzon Allah a daren Isra'i da Mi'raji ya je sama, ya je wurin Allah, sai ya tarar da Allah yana sallah, sai ya tsaya yana jira ya kare. Kadirin girman Allah, irin wannan barna da ta'addanci, ta'addancin da ya fi ta'addancin ƴan ta'adda, ya fi ta'addancin ɗan fashi da makami, dan zai kashe rai ne ya kwace dukiya, wannan kuma zai kwace imani. Dan mutum ya kwace rai ko ya kwace dukiya baya hana ka shiga aljanna, amma duk wanda ya kwace maka imani ya raba ka da aljanna har abada. Amma wannan kuma aka buga da sunan gwamnati, kaga gwamnati za ta da kyakkyawan niyya, amma kila ba ta da malaman da za su tace mata. Sannan na ga wani littafi da wani bawan Allah ya buga, dubbai ya aiko min, ina daga Kano daga wani gari, dubbai ya cewa a raba, wallahi da na duba ko ina duk barna ce a cikin gaba ɗayansa, ban san wanda ya wallafa littafin ba, ban san wanda ya buga ba, ban san shi wanda ya ɗauki nauyin bugawar ba. Amma na ga cewa idan na bayar da wannan barnar da zan yi tafi gyara yawa, da haka ya kamata a kiyaye ke. Ya kabiduna aydiyahum, munafikai suna kame hannunsu, ba sa ciyar da mabukaci, ba sa taimakon addini, ba sa zuwa jihadi. Nasullaha fanasiyahum, nasullaha sun kyale umarnin Allah, fanasiyahum shi ma Allah sai ya kyale su. Kalmar annisyan a cikin Alkur'ani tana zuwa da ma'anar mantuwa, wato ka san abu kaman ce rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. Annisyan a cikin waɗannan ayoyi na nufin mantuwa, dan haka kace Allah baya mantuwa, dan haka kuma Allah baya rukun bayi in sun yi wani abu da mantuwa. Amma nisyan a cikin wannan aya da muke ciki, nasullaha fa nasiyahum, wannan yana nufin at-tark bali, nasullaha ma'ana tarku awamirallahi ta'ala wa lam yamtasiluha, sun kyale umarnin Allah ba su yi aiki da shi ba, sun kyale shiriyar Allah ba su yi riko da ita ba. Fa nasiyahum, shi ma Allah sai ya kyale su cikin azaba, ba zai cicciko su ba ya kai su gidan aljanna. Dai idan kace nasullaha sun manta da Allah, fa nasiyahum, Allah ya manta da su, a Allah baya mantuwa. Ashe an-nisyan an mura da ma'anar me? Barin abu. An gane ku? Kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke cewa dukkan wanda ya bar ambatansa, wanda ambatansa shine Alqur'ani, fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahsuruhu yawmal qiyamati ama, qala rabbi lima hasartani ama wa qad kuntu basira, qala kadhalika atarka ayatina fa nasitaha wa kadhalika alyawma tunsa, nasitaha ay taraktaha wa kadhalika alyawma tunsa wa kadhalika alyawma tutraku anta fil azab. Andisyan bi ma'ana tark, nasullaha fa nasiyahum, ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون. وبنجي تعالى يتي ويكبضون ايديهم سنا كامي هنايانسو كو كاتي باسا جهادي كو كاتي باسا صدقه باسا كيوتا باسا تيمكو دو ونن سوفوفي ني منافقين. نسوا الله فنسيهم, سن كالي عمرنين الله, سن كالي سيريار الله, شيما الله كما يا كالي سو cikin azaba cikin dimuwa. Innal munafiqina humul fasiquna, lalle munafikai sune kafirai. Anan ana nufin babban munafinci, wanda mutum zai kulle kafirci a cikin zuciyarsa amma ya bayyana imani da baka. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir amma la tabi wa ma hum bimu'minin. Idza ja'a al munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah, allati wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun ittakhadhu aymanahum junna fasaddu an sabilillah. Da haka da suka ce su mu ne ne ƙarya suke, innal munafiqina humul fasiqun, fasikanci anan gurin yana nufin kafirci, daidai da fasikanci cikin fasajadu illa iblis kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbih, daidai da fasikanci cikin afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun amma alladhina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa amma alladhina fasaqu fa ba'awahum an-nar. Al-fisqa nan gurin tunda an kawo shi fi muqabalati al-iman, ya nuna al-kufr kenan, amma da Ubangiji Ta'ala ce walakin Allah karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan al fisqa nan ana nufin ayyuka na sabo ba kafirci ba karraha ilaykumul kufra sai aka ambaci al kufru sai aka ce wal fusuqa ya nuna da ban yake da al kufru wal isyan ya nuna da ban yake da al kufru an gane ko Allah Ta'ala habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa والإثيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وعد الله المنافقين والمنافقات وبنجدي يا القولي غا منافقي ماذا دا منافقي ماتا ميمس القولي والكفار دا كما كافري ميمس القولي نار جهنم وتر جهنم خالدين في هذا تدوما أشكين هي حسبهم إتتي مكومر ستائشيس ولعنهم الله كما الله يزيني مسلم ولهم عذاب مقيم كما للي سنا ده عذاب ودتك مدوميا تدندندن ita ce muqim azaba tadindindin azabun da'im Allah ya tsare mu insha Allah tin
kallazina min qablikum kanu ashadd min khadaqihim كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ
مَعْلَمِي دَسِكِي كُلَادُ لِإِرَابُ الْقُرْآنِ سِكَتِي كَادِنَ دَكِي تِكِنْ كَالَّذِينَ tana daidai da mahalli na nasaba ana kaddara jumla kafinta abin nufi wa'ada Allahu al-kuffara nar jahannama wa'adan kallazina min qablikum ubangiji ta'ala ya alƙawarin wuta jahannama ga kafirai ana nufin kafiran yau da muke raye da su kallazina min qablikum kamar irin yadda ya hakan ga waɗanda suke kafin ku a da cikin kafiran baya ko kuma ya zanto cewa kaf din nan fi mahallin raf'i ne kamar wurin khabar ne ta mamaye wato kenan antum fa'altum fi'lan ka fa'alil ka af'alil ladina min qablikum ku da ake magana da ku yanzu cikin munafikai waɗanda Allah madaukakin sarki bai arzuta su da imani ba ayyukan ku irin ayyuka ne na waɗanda suke kafin ku cikin kafirai kanu ashadda minkum quwwatan wa akthara amwala bambancin ku da su su sun kasance sun fi ku karfi sun fi ku yawan dukiya wa auladan sun fi ku yawan yaya abin dafi duk abin da kafirin yau zai yi tunkaho da shi na karfi kafirin da ya fi shi karfi duk abin da kafirin yau za su yi tunkaho da shi na yawa na da sun fi su yawan yaya ko yawan dukiya na da duk sun fi su kanu a shadda minkum quwwa sun fi ku yawan karfi wa aksara amwalan tsananin karfi wa aksara amwalan sun fi ku yawan dukiyoyi wa auladan sun fi ku yawan yaya fastamta'u bi khalaqihim sai suka more da rabon su da Allah ya ba su na duniyar su suka ci suka sha babu imani fastamta'atum bi khalaqikum kuma yanzu sai kuka zo kuna ci ku more da irin naku rabon da irin naku kasafin da Allah ya yi muku kamar tamta alladheena min qablikum kamar yadda waɗanda suke kafin ku suka ji dadi suka more da abin da Allah ya ba su bi khalaqihim da rabon su wa khudtum kuka kutsa cikin maganganu da ayyuka na kafirci kallazi khadu kamar irin yadda suka kutsa cikin maganganu da kuma ayyuka irin na kafirci abin nufi su sun zo sun fi ku yaya sun fi ku yawan dukiya sun fi ku karfi amma ba su gagari Allah ba ya musu azaba.